Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a kai tsaye ta gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalal FM, Sainiya FM da kuma tashar mu ta Vio Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu akan rediyon Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Idan kuma aka so hakan, za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 23 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji matakin da aka dauka a jihar Kaduna dangane da matakin da aka sa na hana fita.
Akwai unguwanni guda 5 wadda wannan dokar da ta hana fita da kuma shiga na awa 24 wadda wannan dokan tana nan a wannan unguwannin nan.
Za kuma ku ji wasu kaɗan daga cikin matakan da suka kamata a ɗauka don kawo ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci da na addini a Najeriya.
Don haka tabbas idan hakimi ko sarki ya ba da umarni ga hakimi, lallai a ci gaba da tabbatar da tsaro.
Daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke da su. Daga baya Nasiru Mustapha Nasiru Batsari zai shigo da shirin shi na noma tushen arziki. Amma duk kamin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. Mahmud Lalo, barka da zuwa daga wannan dogon hutu daga Najeriya.
Wallahi nagode Yusuf Arande, da fatan na same ku lafiya. A yau Talata, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce kisan dan jaridar kasar Saudiya wanda kuma mazaunin Amurka ne, wato Jamal Khashoggi, lamari ne da aka shirya shi. Yana mai cewa ya kamata a hukunta wanda ya bada umarnin kisan da kuma duk wanda ke da hannu a wannan aika-aika. Yayin wani jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin kasar, Erdogan ya bayyana yadda lamarin ya faru tun ana gobe Khashoggi zai shiga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul. Ya kara da cewa an tura tawagogi da dama zuwa Istanbul domin su haɗu da Khashoggi a ofishin jakadancin, inda suka cire faifan na'urar ɗaukan hoton ginin. Erdogan ya kara da cewa matar da Khashoggi zai aura, Hatice Sengiz, ta yi ta jira a wajen ofishin jakadancin na Saudiya har na tsawon wasu sa'o'i. Kafin daga bisani ta tuntuɓi hukumomin Turkiya, inda ta bayyana musu cewa an tsare Khashoggi ba bisa son ransa ba, kuma rayuwarsa na cikin haɗari. A makon da ya gabata, hukumomin Saudiya suka amince cewa lallai Khashoggi ya mutu a cikin ofishin jakadancin, inda a farko suka bayyana cewa ya gamu da ajalinsa ne bayan wata tarzoma da aka yi, sai kuma daga baya suka sauya matsaya suka ce ya rasu ne sanadiyar shaƙe shi da aka yi a lokacin da ya yi yunkurin ficewa daga ofishin domin neman ɗauki. Alin da ake ciki kuma, wani taron masu saka hannayen jari da Saudiya ke karɓar bakuncinsa a birnin Riyadh ya kan kama a yau Talata, wato makonni 3 bayan kisan Jamal Khashoggi wanda ya yi fice wajen sukar gwamnatin Saudiyan. Rahotanni sun ce ya sun yi nuni da cewa da yawa daga cikin manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati da aka sa ran za su halarci zaman sun ƙauracewa taron a wani mataki na yin bore kan kisan Khashoggi da sauya bahasi da gwamnatin Saudiya ke ta yi kan kisan ɗan jaridar. Daga cikin waɗanda suka ƙauracewa taron hadda sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin da shugabar Asusun Lamuni ta Duniya IMF Christine Lagarde. Rashin halattar ire-iren waɗannan manyan baƙi ya sa taron bai yi armashi ba kamar yadda aka gani a taron farko da aka yi a bara, wanda ya cika makil a ƙarƙashin jagorancin Yarima Muhammad bin Salman mai jiran gado. Khashoggi ɗan jarida ne da ke rubutu a jaridar Washington Post, ya kuma shiga ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul ne a ranar 2 ga watan Oktoba domin neman takardun shirye-shiryen aurensa da yake yi, kuma tun daga wannan lokacin ba a sake jin ƙuriyarsa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Kamaru Paul Biya ya fara sabon wa'adin mulki a hukumance. Wannan shine wa'adinsa na 7 a jere akan karagar shugabancin kasar. Masu goyon bayan shugaba Biya sun yi tamanna akan titunan birnin Yawun da ya yammacin jiya Litinin bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a farkon watan nan. Abokin hamayyar Biya ya yi zargin cewa an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar 7 ga watan Oktoba, inda ya yi watsi da sakamakon kidayar ƙuri'un farko da aka yi gabanin fitar da sakamakon ƙarshe. Biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada, yayin da abokin hamayyarsa Morris Kamto ya samu kashi 14. Tun daga shekarar 1982 Biya ya karbi ragaman mulkin kasar ta Kamaru, inda yanzu yake da shekaru 85, wanda hakan ya shiga jerin shugabannin kasashen duniya masu yawan shekaru. Wata guguwar da aka wa lakabi da Wila za ta sauka a yankin gabar tekun Mexico, guguwar da masana suka yi hasashen za ta kasance mai cike da hadari, wacce kuma ake fargabar za ta haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar kasa. Cibiyar da ke nazarin aukuwar bara'in guguwa a Amurka a yau Talata ta ce guguwar ta Wila za ta taho da iska da ke tafiya kilomita 215 cikin sa'a guda, kodayake nazarin ya nuna cewa karfinta zai ragu kafin saukarta. Masu hasashen yanayi sun yi kiyasin cewa guguwar ta Wila za ta fi shafar yankin Mazatlan da kuma Puerto Vallarta. Sannan a wani mataki na shiryawa zuwan guguwar, hukumomi a jihohin Sonora da Nayarit a kasar ta Mexico sun ba da umarnin rufe makarantu tare da tanadar da wuraren da mutane za su fake idan guguwar ta auku.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. To bari mu koma babin rahotanninmu. Biyo bayan rikicin addini da ya yi kamari a jihar Kaduna, wanda gwamnatin jihar ta saka dokar hana fita a wasu yankuna na jihar, yanzu haka ta sassauta wannan matakin. Nasir Birnin Yaro ya aiko mana da wannan rahoton.
Biyo bayan taron kwamitin majalisar tsaro ta jihar Kaduna da ta gudana yau Talata, gwamnatin jihar Kaduna ta sassauta dokan hana fita da walwala da ta kakabawa birnin Kaduna da kewaye. A cewar mai magana da yawun gwamnatin na jihar Kaduna Samuel Aruwan, sassautawar dokan bai shafi wasu unguwanni ba.
Akwai unguwanni guda 5 wadda wannan dokar da ta hana fita da kuma shiga na awa 24 wadda wannan dokan tana nan a wannan unguwannin nan. Yawa, wannan unguwannin su ne kamar haka: unguwar Kabala West da kuma Sabon Tasha da Kabala Doki da Narayi da kuma Marabar Rido. Akwai wasu rahotanni na tsaro wadda jami'an tsaro suke da ita, da kuma wasu abubuwa wadda suka shafi tada hankalin al'umma, wadda wasu sosai su ne suka sa dalilin da gwamnati ta ba da umarnin cewa a ci gaba da wannan dokar ta awa 24. Eh, su ba a daga musu ba wannan ungwanin da na ambata. To har wa yau kuma dokar hana fita da shiga wadda ke garin kasuwan magani da kuma Kujama an samu sauyi. Yanzu garin kasuwan magani da kuma garin Kujama mutane na iya fita daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma. Daga bisani sauran lokutan ba za a fita ba a wasu harkoki wadda za a yi a wannan unguwanni. To sannan kuma cikin kwariyar Kaduna, unguwanni wadda ba mu ambata ba, su daga yau suna iya fita daga karfe 1 na rana zuwa karfe 5 na yammaci.
To shin ko yaya al'ummar garin na Kaduna da kewaye suka ji game da sassauta wannan doka?
Sunana Comrade Hassan Haruna Aliyu daga kasuwar Abubakar Mahmudu Gumi Market. Wannan yayi dadi kwarai da gaske, kuma zai dan ba da dama mutane su zo su kan samu wani abu na abinci kafin a ga yanda al'amura za su yi. Sannan kuma mu kame gwamnati da tewa, kuna roƙon idan Allah Ta'ala ya sa an ga haka din da aka yi an samu ci gaba, to muna roƙon gwamnati ta dan ƙara fiye da haka.
Sunana Malama Zainabu. To gaskiya kan zai yi taimako ta wani bangaren, saboda mutane suna zaune cikin kunci. Kaga wannan doka an saka ta ne ba tare da an shirya ba. Ranar Lahadi aka saka da yamma ma kusan magariba. Babu wanda ya tanajin cewar kwana 2 din nan da aka zauna za a zauna, ba tanajin abinda za a bukata na amfanin gida. Dan kaga ba kowa ne yake yin siyayya da yawa yake ajiya, wani sai kullun ya fita sannan zai samu. To kaga dan sassauta wannan da aka yi, mutane za su dan samu sauki.
Sunana Gilam Amuro Kevin. Gaskiya wannan abu ne wanda ya kawo mazaunan garin Kaduna sauki ganin cewa dama ana fita kwata-kwata amma kuma yanzu an ce to an dan saukar da abun nan sai sauce shi ganin cewa zama a gida awowi 24 ba wurin zuwa ba komi gaskiya zai kawo damuwa.
Baya ga lokutan da aka amincewa jama'a su fito domin walwala dokar za ta ci gaba da kasancewa na tsawon awa 24 har sai hukumomi sun ga abin da ya kana zuwa gobe Laraba. Nasiru Yakubu Nero, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.
To a gaida Nasiru Binnin Yaro. Masu yi magana dai kan ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Zaman lafiya shine ginshikin duk wata al'umma wanda masana ke ganin cewar ta haka ne kawai za a iya samun bunƙasar tattalin arzikin ƙasa idan akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma. Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton.
Fitinar da kan kawo zubar da jinin al'umma a wasu jihohin Najeriya da ke arewa maso yamma da musamman ma arewa ta tsakiya ka iya raguwa ne in mutane suka cire son zuciya suka marawa gaskiya baya duk ɗacinta. Wannan shine ra'ayin wani kwamiti da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don sauraron korafin mutane na cin zarafin da suke zargin jami'an tsaro da sauran 'yan haye sun yi musu. Duk wannan ma dai na daga cikin muradin samar da zaman lafiya ne tsakanin al'ummar yankin da ke da bambancin addini da kabila da kuma babbar damuwar nan ta fitinar manoma da makiyaya. Hawwa Ibrahim na daga 'yan wannan kwamiti da ke tattara bayanai na irin wannan
duk gyaran da muke so mu yi a nan in muka cire kanmu muka ce na yaranmu da ba a haifa ba ne to za mu iya ɗan kamanta gyaran. Muka kuma cire son kai muka kuma cire son kabila da addini muka duba wannan mutum ne ɗan adam to za mu ɗan gyaran da ɗan taimakawa. To muna fatan kuma da ku da shi da kuke muryanmu za ku ɗaukaka shi aikin da ake yi a mutane su zama sun karɓe ta ba ma sun karɓe ta ba sun onin nata.
Haka nan bayan taron da dattawan arewa irin su Ango Abdullahi da na Kudu suka yi Abuja don samar da maslaha an yi ittifakin daina daurawa juna laifi. Fasto Aminci Abu na kan gaba
a
taron.
A lokacin da Goodluck yake mulki Boko Haram ta taso PDP tana zargi cewa yan APC yan adawa ne su ne suke wannan kashe-kashen su suke sponsor Boko Haram kagan a lokacin Goodluck kenan. Yanzu kuma a zamanin nan yan APC suna cewa yan PDP ne suka kawo headman suna sponsoring kashe-kashe domin har shugaban kasa yake ya san sunaye waɗanda sune suke haɗa na fitinan nan kuma zai fitar da sunayen kuma muna roko don Allah ya fitar sunayen nan domin a gani mu gani cewa su waye munafikan da suke kawo zubin da jini a ƙasar nan.
Dattawan arewa irin su Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina na ganin jawo sarakuna a lamarin zai iya kawo maslaha in an duba yadda suke kusa da talakawa.
Domin yawancin masu unguwanni da dagatai ko su ba su sani ba mutanen su sun san inda ake haɗuwa ana kulle-kullen aje ai tashin hankali sun san inda ake haɗuwa ana sauran ayyuka miyagun ayyuka na ta'addanci da sauran. Don haka tabbas idan hakimi ko sarki ya ba da umarni ga hakimi lallai a ci gaba da tabbatar da tsaro duk wanda aka yi irin waɗannan abubuwan a ainihin abin nan area shi za a fidda shi don bai cancanta ba a bakin zawanin shi a canza wani waɗannan ya haɗa arewa da sarakunan gargajiya waɗanda suka shafi ƙasashen Yaraba da ƙasashen Inyamurai da sauransu. To za ka ga cewa an ƙwaƙulu masu aiki likata laifi ba ma kawai masu tada zaune tsaye da sunan ƙabilanci ko addini ba har ma da masu bi suna kashe-kashen mutane suna sace-sace duk za ka ga an ƙwaƙulo su inda suke domin mutanen ƙauyuka sun san inda ake yi sun san dazukan da ake shiga ana shirye-shiryen waɗannan abubuwa.
Najeriya dai za ka ga mutane na dariya da juna amma can cikin zuciya ba mamaki bambance-bambance ka iya rufe musu ido su kasa marawa gaskiya baya ita ko gaskiya ta kan yi halinta duk tsawon zamani. Nasiru Adamu El-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Sau da yawa a Najeriya akan ba da mukamai a kowane mataki amma kuma idan wasu mutane daga cikin waɗannan gwamnatocin ba su yi daidai da ra'ayin wasu ba sai ka ga ana ta samun dambarwar siyasa a ciki. Hakan ya faru a satin da ya gabata inda shugaban hukumar daraktocin inshorar lafiya ta Najeriya Dr. Iyantu Ifenna ta ba da sanarwar dakatarwar sakataren wannan hukumar Farfesa Usman Yusuf har illa masha Allahu. Amma a wannan satin sai ga farfesan ya bayyana ofishinsa. Hassan Maina Kaina gare ka.
Don bayan da shugaban hukumar daraktocin hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Dr. Yantu Ifenna ta bada sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar ta NHIS Farfesa Usman Yusuf. A yau Farfesa Yusuf ya mai da martani.
Har yanzu dai ka gani a office kai muke kima ne wannan magana ko? So har yanzu ni ne babban sakatare na wannan hukuma NHIS. Babu inda naje ina nan kan kujerata. Wato wannan board namu NHIS da suka meeting suka ce wai sun dakatar da ni aiki basu da hurumi a shari'a basu da hurumi ni shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya nada ni wannan kujera saboda ka basu da hurumin su yi mani horo ko su dakatar da ni aiki ko su kore ni ni kamar yawancin daraktoci ko executive secretaries ko ministoci na shugaba President Muhammadu Buhari shugaba ne kawai zai iya yin abin da mutanen nan suka yi saboda haka kasa ce wanda mutane kawai suna abin da suka ga dama kowa sai ya tashi abin da ya ga dama inda suna da hankali inda sun karanci wannan shari'a inda suna daraja magabatan su ba za su yi irin wannan ba shugaban kasa ya nada mutum ka zo ku ce kun dakatar da shi aiki ko kun tsayar da shi a wace hujja kuke wannan saboda ni a nan na tsaya cewa ba su da hujja su yi abin da suka yi dan kasa ce wadda akwai shari'a
to professor menene tushen wannan rigima ne
ba rigima bace rigima gaskiya shine ni tun sadda nazo na ce bazan yadda a zalunci gidan nan ba abin nan na hadu da abin da na samu da nazo NHIS abin bakin gani hukuma ce wanda ya kamata ta taimaka wa mutane a samu lafiya in suka je asibiti amma nazo abinda na gani ba kyau ana ta almubazzaranci bari in ga maka wannan board meeting sai mu zauna mai awa 5 awa 6 ba abinda ake magana sai a ba yan HMO kudi a ba rika ba yan union nace ni fa ba abinda ya kawo ni kenan ba abinda ya kawo ni umma jama'a aiki waɗanda ba su da lafiya ko wato wannan board din abinda ake kira part time ne so hudu a shekara ya kamata su zauna sai aka zo ana abu kullun sati ana yi kullun ana yi ana almubazzarancin kudin jama'a
Farfesa Usman Yusuf yace akwai wata babbar matsala da ya tratsa kasa wanda kuma ya fara gyarawa sai aka yi mai cha
wayannan mutanen da ake kira HMO company ne da ake kira HMO Health Maintenance Organization kaman dillalai ne NHIS ba ta biyan asibiti kai tsaye sai ta biya waɗannan kamfanonuka da ake kiran HMO su biya asibiti sai da nazo sai naga cewa ba a biya jama'an mu sai su je asibiti ba a kula da su yadda ya kamata in na tambayi manya-manyan asibiti dalili sai su ce HMO ba su biya mu ba na yi bincike da na zo nan don ban taɓa irin wannan aikin ba dole in gane in ɗauki jikunkuna in je gida in ta karatu in gane da na gane abin da suke yi abin ba kyau zalunci ne da rashin imani shekara da shekaru a baku kuɗi maimakon ku ba asibiti a da gani ake ba su taɓuwa ba zan iya taɓa su ba amma na taɓa HMO ɗinsu don dole su biya ba kuɗinsu ba ne kuɗin jama'a ne wannan rashin imani ha'ina an ba ku kuɗi ku ba asibiti a kan jama'a duk inda na je ƙasar nan ina shiga asibiti dan ni likitan yara ne inda nike fara zuwa in je ɗakin yara sannan in je ɗakin inda ake haihuwa abun bakin gani sannan kuma na san cewa NHIS kuɗin nan da gwamnatin tarayya take biya kuɗi da yawa a biya asibiti wannan hukuma ta NHIS ita in babu ita zaga duk asibitocin gwamnatin tarayya hannun state hannun sojoji hannun 'yan sanda duk zaga sun rushe saboda haka wannan hukuma ce mai muhimmanci a lafiyar ƙasar nan sannan a ce mani wai waɗanda aka kamata an ba su kuɗi su ba asibiti suna riƙewa su awa ba kuɗin su bane kuɗin jama'a ne kuma za su biya kuma manya-manyan mutanen nan 'yan siyasa ne kuma ya kamata in sun san abin da mutanen nan suke ya kamata su ji kunya ba duk wata ba kawai miliyan na shiga aljihunsu wannan zalunci ha'ina wannan kuɗin amana ne ake ci to manya-manyan mutane ne da manya-manyan bankuna da manya-manyan kamfanonukan inshora suke da NHIS nan suke da HMO nan amma babu wani Allah na tuba a duniyan nan da yafi karfin jama'a kowaye shi ko jama'a suka kai shi ko kai ne wane jama'a suka zabe ka kuma ko kai ne waye a gidan jama'a a kasar jama'a kake wannan kudin jama'a ne halaliyar jama'a ne amanar jama'a aka baka a biya asibiti mutane na mutuwa a asibiti mata na mutuwa yara na mutuwa a asibiti kai kaje ka rike kudi dawai ba su tabuwa to amma yanzu muna taba su shi yasa suke biyan yan jarida suke biya yan wannan kwadugo suke biyan duk wanda za su biya a ce yau na saci kaza gobe na saci kaza jibi na saci kaza Allah na tuwa inda sata nake so da ba za ku ji ni ba.
Farfesa Usman Yusuf babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogon muna cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji matsalolin da manoman yankin Kwanni ta kasar Jamhuriyar Nijar ke fuskanta a ƙarashen hiranmu da shugaban ƙungiyoyin manoma na yankin Malam Adamu Abdu.
To gaskiya muna da matsaloli hisbillahi sai in ce ma ba ko guda ba.
Sannan daga bisani ku ji yadda wani Bahaushen arewacin Najeriya ya zama hamshakin manomi a can yankin Yarabawa dake kudu maso yammacin Najeriya.
Su Yarabawan kuma inda muke cikin su ba su da bakin ciki. Sai ni kama noma.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla inda yi masu saurare ba su manta ba a cikin makon jiya mun fara kawo maku hira da shugaban ƙungiyoyin manoma na yankin Kwanni a can ƙasar Jamhuriyar Nijar Malam Adamu Abdu inda yake nuna hamdala akan yadda yabanya yace ta yi kyau a wannan shekara ta bana. To amma a can gefe guda kuma ya ce akwai babbar matsalar da ke ci masu tuwo a ƙwarya.
To gaskiya muna da matsaloli hisbillahi. To amma matsala wadda duka take hindamu muna ka noma da kanmu kuma dan jarin da a gare ka kaina zaka aiki da abinka ka noma abin nan da ka noma. To bancin kaina kai aiki da dan jarin ka dan ƙarhin ka kasa abin nan ya kai kuma ba mu samun a sayi shigarinmu.
Ba a sayan amfanin gonar da kuka noma.
Mun ba a sayan amfanin gonar da muka noma saboda kaga sha'in ce ma shekaru da yawa yanzu sai mun noman rani abin noman ranin shi kai mu taima mu shaida ma hukuma magabatan mu cewa abin gana mu ya kai ai kokarin don Allah sai shi sai a ce mun a sayi amma har bisa yanzu yau sai in ce ma shekara nawa mu dai bamu samu kasuwa ta noman da muka yi na gandari ba.
Kamar me kuke noma a noman rani wanda ba a sayi?
To muna noma alkama. Muna noma masara. Agujiya ko kan tumatiri na abin gudu da no
wato kan lambu
duk ana noma su cikin gandari. Amma duk dai gaskiya ban hujina muka samu sai da tunda da arhana kaga abu in ya zam ka dauka kainan na ka dauka kainan na ba ka sai da kaina
ba a sai da daraja
to shi na muka kai ko kuma ga hukuma mu dai na dai duk da noman muna so inda hali a taimaka muna a karfafa muna bisa ga noman nan.
Wannan waka kuma noma ce a kawo bajero gana a noma dawa a noma alkama yan bakin ruwa. Wanda so wani sai shi hake
to yanzu bari mu je can birnin Ibadan ta jihar Oyo a yankin kudu maso yammacin Najeriya inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da wani Bahaushe da ya rungumi aikin noma a can.
Sunana Sarkin Fa'azaki Maru Dagwando.
Kai manomi ne?
Ni manomi ne.
Dame kake nomawa?
To na daya ina noma rogo, ina noma masara, ina noma gyada, shinkafa, su ina noma su, wake kuma shi ma ana noma shi sosai.
A wace shekara ce ka fara noma a nan Ibadan?
To bana shekara 8 ina noma Ibadan.
Me yasa ka bar arewacin Najeriya ka komo nan Ibadan a jihar Kudu maso yammacin Najeriya kana noma?
To sanadi ina sana'a sai jarin nauyi karanta sai zan ga kasa ta noma ni ko abin da nake so ne.
Ka ce kana noma kamar rogo, kamar eka nawa kake noma na rogo?
Ina noma eka 6.
To wannan rogo wani iri ne kake noma? Duka kala guda ne ko ko iri-iri ne?
A'a, kala ba kala guda ba, kala biyu. Ina noma wanda aka garin kwaki da shi, ina noma kuma wanda ake ci.
To shi wake fa?
Wake shi ma ina noma shi gwargwado don ina samun buhu 55 zuwa 60 a shekara.
To masara fa?
Masara ina noma 90, wani lokaci 95 buhu. Ina noma 95-90.
Ita shinkafa ka taba nomanta?
Na taba nomanta, bana na fara nomanta na samu buhu 55 kuma bana ni jihar ba in gani.
To wannan kasar Kurmi yawanci ba cika yin noman gyada ba, kai ko ka taba noman gyada?
Gyada ina nomanta, ina nomanta bana ko bana abin da samu na gyada buhu 57.
To ya kake yi da waɗannan abubuwan da kake nomawa?
To abubuwan da nika noma, in ana saida buhu 10,000 ina sai 9,000, in ana saisuwa 8 ina saisuwa 7 kasuwa.
Watan kana rage farashi?
Ina rage farashi.
To jama'a, yau ma dai anan za mu ja lizamin shirin sai wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Haruna Mamman Baku na birnin Kwanni da ma Hassan Umar Tambuwal da ke can birnin Ibadan, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmed Adamu, ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar jihar Kaduna da su kai zuciya nesa su rungumi junan su domin su zauna lafiya. Sai kuma sako daga Umar baban yaya Saban Gida da Muhammad Sabiu Saban Gida, dan Allah ku mika sakonmu ga daukacin yan siyasar Najeriya da cewa ya kamata a ji tsoron Allah wajen tafiyar da mulkin ku, domin fa kowa yayi da kyau zai ga da kyau. Sai kuma wani sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi. Muna roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa a jihar Kaduna, inda wannan tashin hankalin ya janyo hasarar rayuka da dama. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali, amin.
To a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu aiko muna, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A yau Talata, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce kisan ɗan jaridar ƙasar Saudiya wanda kuma mazaunin Amurka ne, wato Jamal Khashoggi, lamari ne da aka shirya shi. Yana mai cewa ya kamata a hukunta wanda ya ba da umarnin kisan da kuma duk wanda ke da hannu a wannan aika-aika. Yayin wani jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin ƙasar, Erdogan ya bayyana yadda lamarin ya faru tun ana gobe Khashoggi zai shiga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul. Yana mai cewa ya kamata a hukunta duk wanda ke da hannu a wannan aika-aika. Alin da ake ciki kuma, wani taron masu saka hannayen jari da Saudiya ke karɓar bakunci a birnin Riyadh ya kankama a yau Talata, wato makonni uku bayan kisan Khashoggi wanda ya yi fice wajen sukar gwamnatin Saudiya. Rahotanni sun yi nuni da cewa da yawa daga cikin manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati da aka sa ran za su halarci wannan zaman sun ƙauracewa taron a wani mataki na yin bore kan kisan ɗan jarida.
To ma sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddarenku, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin babban abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Chan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wani lafiya, mu kuma mu ma mu wani lafiya. Sai a saurari shirin yau da gobe.